Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro assalamu alaikum ni ne Sarfi Hashim Jimal tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka saki da shirin mun hantsi a yau ranar Laraba 8 ga watan Nuwamba ne shekarar 2023. Cikin shirin za a yi cewa tun bayan barkewar rikicin Isra'ila da Hamas har-haren da ake kaiwa kan sojojin Amurka da ke gabas suke na ci gaba da karuwa. Sai kuma shirin ciwon kyamaci da Aisha Ma'azu shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanun jaridun kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da shan kushi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a ranar Talata cewa dakarun tsaron Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu a birnin Gaza, cibiyar ayyukan kungiyar Hamas, yayin da yakin da Isra'ila ke yi da mayakan kungiyar ke ƙara tsananta. Gallant ya shaida wa manema labarai cewa muna tsakiyar birnin Gaza. Gaza ita ce sansanin 'yan ta'adda mafi girma da aka gina. Gallant ya kuma tabbatar da cewa idan yaki ya ƙare, Hamas ko Isra'ila ba za su mulki yankin da ke da Falasɗinawa miliyan 2,200 ba. An yi wa Gaza ruwan bama ba mai ta sama tun bayan mummunan harin da Hamas ta kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Tun da farko, Firayim Nisa Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta yi la'akari da dakatar da ayyukan soja na gajeren lokaci don ba da damar kayayyakin jin kai su isa zuwa zirin Gaza ko kuma waɗanda mayakan Hamas ke garkuwa da su su fice. Amma ya kawar da tsagaita buɗe wuta gaba ɗaya a yakin da Isra'ila ta kwashe wata guda tana yi da Hamas. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙungiyar agaji ta Red Cross da ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine sun ce an buɗe wuta ga ayarin motocin jigilar kayan agajin jin kai na asibiti da ke kan hanyar su ta zuwa birnin Gaza a ranar Talata. Waɗannan ba sharuɗan da ma'aikatan agaji za su yi aiki a ƙarƙashinsu ba ne, in ji William Schomburg, shugaban reshen tawagar ICRC a Gaza, a cikin wata sanarwa da ya fitar ba tare da bayyana wanda ya yi harbi kan ayarin motocin ba. Schomburg ya ce, mun zo nan ne domin kawo taimakon gaggawa ga fararen hula da ke bukata, tabbatar da cewa taimako mai muhimmanci na iya isa cibiyoyin kiwon lafiya. Wajibi ne na shari'a ƙarƙashin dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar agaji ta ICRC ta ce ayarin motocin dakon kayan biyar da motocin biyu na ɗauke da kayayyaki zuwa cibiyoyin kiwon lafiya, ci har da asibitin Al-Qudus. Direba ɗaya ya samu rauni kaɗan, sannan manyan motoci biyu sun lalace. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Taliban a Afghanistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani bam da ya tashi a wata ƙaramar motar safa a Kabul ya yi sanadin kashe aƙalla fararen hula 7 tare da jikkata wasu 20. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya tabbatar da asarar rayukan, yana mai cewa mummunan harin bam ɗin da aka kai da yammaci ya faru ne a yammacin yankin Dashti Barci, unguwar da musulmi 'yan shiya suka fi yawa a babban birnin ƙasar Afghanistan. Kakakin Khalid Zadran ya ce ana gudanar da bincike kan harin. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan halin da ake ciki na kare haƙƙin bil'adama a Afghanistan ya yi tarda harin bam ɗin, yana mai cewa wannan shine hari na uku cikin ƙasa da wata guda da ake kai wa 'yan ƙabilar Hazara 'yan Shi'a.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun bayyana cewa an kai hari aƙalla sau biyar kan dakarun Amurka da ke ƙasar Iraki da Siriya a cikin kwanaki biyun da suka shige, a yayin da tsagerin da ke samun goyon bayan Iran ke ci gaba da yaɗa goyon bayansu kusan wata guda ga yaƙin da Isra'ila ke yi da Hamas. Ga abokin aikin Hawwa Sharif da fassarar rahoton Jeff Saldin.
Harin na baya-bayanan ya zo ne a ranar Talata, harin makaman roka kan dakarun Amurka a Siriya da wani harin na jirgin mara matuƙi a kan dakarun na Amurka a cibiyar Irbil da ke Iraki. Pentagon ta ce hare-haren biyu kamar na hare-haren na uku da aka kai a ranar Litinin ba su yi wani tasiri ba.
Not seen any significant casualties.
Babu wata barna a zo a gani, sarai ko jikata. Bamu kuma ga wata barna a zo a gani ba ga kayayyaki ko gine-ginen mu. Mataimakin sakataren yada labarai Sabrina Singh ya kara da cewa duk da karin kai hare-haren matakan da aka dauka na magance afkuwar hakan da suka hada da kai hari ta sama ga wuraren da ke da alaka da Iran da ke kasar ta Iraki a makon jiya ya haifar da da mai ido.
Our purpose is to ensure that this conflict doesn't widen out beyond Israel.
So what the machine tabbatar da wannan rikicin bai faɗaɗa zuwa wajen Isra'ila ba. Dan haka ina iya cewa a halin yanzu matakan hana afkuwar hakan na da matukar ƙarfi a bangaren mu. Amurka ta ce babu wata illa ko wani rauni ga dakarunta tun bayan hare-haren da aka kai ta sama a watan jiya. Aka kuma kai ta gunta gargadin cewa a shirye take ta dauki karin mataki muddin bukatar hakan ta taso.
We decide to respond at a time and place of our choosing.
Mun yanke shawara mai da martani ne a daidai lokaci da kuma wurin da muka zaba. Ba dalli bane ya zama cewa duk sa'a da aka ce mana kulle za mu ce ce.
Kwa gaida Hawa Umma da fasarar rahoton Jeff Seldon har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Adadin mutanen da aka kashe a wani hari da aka kai a yammacin kasar Kamar ya karu zuwa 25 inji gwamnati a ranar Talata inda ta dora laifin akan yan awaren kasar masu amfani da harshen Ingilishi. Harin dai da aka kai da daren ranar Litinin ya faru ne a ƙauyen Ebekwa da ke kudu maso yammacin yankin inda aka shafa shekaru bakwai ana kazamin fada tsakanin gwamnati da 'yan tawaye. Hukumomi sun sanar a ranar Litinin cewa sama da mutane 20 ne suka mutu shi har da mata da ƙananan yara. Ma'aikatar sadarwa ta ƙasar ta ce an kashe maza 19 da mata 5 da kuma yaro 1 kuma ta zargi wani ƙaramin ɓangaren 'yan aware mai suna Manyu Unity Warriors da kai harin. Ma'aikatar ta ce 'yan bindiga sun fara kona gidaje da dama kafin su yi harbi a kusa da unguwar da mutane ke kokarin tserewa. Jiya Talata sojojin kasar Mali sun faɗa cewa sun kai har-har ta sama kan abin da suka kira da Auna Kidal wurin da ke zama tungar 'yan ta'adda inda shaidu da 'yan aware suka ce fararen hula da suka haɗa da ƙananan yara sun mutu a harin. Rundunar sojoji ta fadawa kafafen sada zumunta cewa har-haren sun lalata wasu manyan motocin dakon kaya da dama na 'yan ta'adda a wani sansanin soja da aka kwashe dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a makon da ya gabata daga wani gari mai muhimmanci a arewacin kasar. Sojoji sun yi kira ga mutane da kada su amince da farfagandan 'yan ta'adda da ke da nufin ɓata sunan dakarun Mali. Daga ƙarshe jiya Talata wata babbar jami'ar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jin kai da ba zai misaltu bana faruwa a Sudan inda aka tilasta miliyoyin mutane gudun hijira daga mahallansu sakamakon mummunan rikici. Daraktan hudda da kasashen waje ta UNHCR Dominic Hyde ta ce abin da ta gani shine yanke kauna bukatun jin kai da ba za a iya misaltawa ba da kuma tsoro a idan mutane da yawa. Ta ce wannan yaƙi ne da ya ɓarke ba tare da gargaɗi ba sannan ya mayar da gidajen 'yan Sudan zuwa makabarcu. Haidin ta dawo daga ziyarar mako guda da ta kai jihar White Nile ta Sudan da kuma kan iyaka da wasu yankuna a Sudan ta kudu. Ta ce faɗan yana ƙaruwa sosai da kuma rashin tausayi yayin da duniya ta yi shiru duk da cewa ana keta dokokin ƙasa da ƙasa na jin kai ba tare da wani hukunci ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Yeah.
Za ku iya sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.1 zangon FM, baya ga haka duk lokacin da ake so za ku iya shafukanmu na yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa.com. Domin sauraron shirye-shiryenmu, yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Sauraro, assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon iramace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ya iya yuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon iramace a makon da ya gabata, wanda ya kasance kashi na uku cikin jerin hirarraki da na yi da malama Fatima Muhammad Uwattara, wacce aka fi sani da malama Dangana. Malamar addini, yar kasuwa kuma jagorar makarantar Dangana International School mai zaman kanta a kasar Ghana, da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa, malamar jinya mai ritaya kuma mai sasanta tsakani al'umma, sannan mai ba da gudummawa wajen bunƙasa rayuwar mata daga jihar Kano. To lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da malama Fatima ke cewa,
to ni farko dai gargadin da zai musu na farko su ji tsoron Allah, don kiwuya yana kawo babban lalaci, kiwuya yana kawo manya-manyan kasala, kiwuya na bari yara wata rana su zama barayi, su zama ɗan ta'adda, su ba zama masu shaye-shaye. Mace mai kiwuya kenan, yana bari iyalin duk musulunci ta rusa da shi, a ta ita da kanta ba ta duba da kyau ba, ta shiga inda musulunci bai ce ba. Shin ta ni dai ina kiran mu cikar arena sana kamin aure, kina gida ko budurwa ne ko bazawara ne, nemi sana'anki kina yi kadan kadan, Allah haɗa ki da mijinki, ke ma ki taimaka sana'a saboda ki sanye kanki, ki sanye iyalinki. Ai ni haka ne malama ne, amma ni tun da na tashi da malantaka na da wa'azina ina sana'a, sana'a na kuma sana'an hannu ne, shine aikin itaciya nake kadan kadan har yau muka zo muka kai ga haka. Mu iyali na duka sun yi Qur'ani, sun sauke, sun yi Boko University, sun gama, amma dukkan su mashi da na basu sana'an hannu.
A yau kuma za mu dora ne da bayanan Hajiya Sa'a. To Hajiya, na dan katse ki, kina cikin bayani a game da yadda za a iya shawo kan matsalar rashin abin yi.
Kanci ne kullun ka ce kace ai maka kanci ne.
Wayan suna ra'ayin cewa
musulunci baya ta kanci, ko yan Arewa baya kanci da dukkan mutane bane. Am default ko wannan Arewa a jaji sai ki shi yakin da ibayar. Amma bai yi da abashi ba. A da haka ake Arewa. Sai dai a bayar, amma ba dai kaka karba ba. Amma yanzu wata rayuwa muka samu ta da far an zo an canja, yanzu mun zama masu karba. Wanda da ba haka muke, yanzu mun zama, yanzu zan ce cewa yanzu kan mu sana'antun mu. Za ki biyo cewa wajen aiki na shawarar, amma idan kika je za ki ga duk yawanci sai da waɗansu ƴan wani garin, wai wata ƙasar sun zo sun yi aiki a wurin, amma ba a yan jihar ba. Saboda mai son raina wannan sana'a.
Raina sana'a.
Raina sana'a. Ko yarinya ta ita tana siyan kayan kwalliya ta cakare, tana ga ta fi ƙarfin wannan sana'a. Ko tun tana ƙarama ya kamata a fara koya mata muhimmanci, ta san meye muhimmancin sana'a. Da muhimmancin na kai. In ba ta yi da wani muhimmancin na kai, ta san ala ta san muhimmancin abu, neman abin kai. Za ta dore da shi. Ma sai ta zama girma, za ki waya mata. To gaskiya ya zama da ta. Ta sa ta tuntu wata hoto ba za ta yi.
To malama Fatima, kin yi wa mata gargadi, bari mu koma bangaren maza. Wani gargadi zaki wa rukunin mazan da ba sa sha'awar barin matan su su yi aiki ko sana'a?
eh gaskiya din mazan nan su ji tsoron Allah domin yau ka hana matanka sana'a kanka ka sai ma wahala kai hakuri saboda Allah kai ko matan ma ba ta sana'a in kana son ta da aure ma nemi wani aiki ka sata duba yanzu ana decoration gyaran dakuna da gidaje akwata da takani yaran ta biyu daga nan kin san sana'an da take wanke wanke gida wanke wanke ka ganta kaman Balaraba kikkiawan mace taron ta biyu na zuwa sukunan kuma private school tana dubon su amma wanke wanke gida gida ta karbi number jama'a kaman yanzu aka she ta karbi number ki sai ta ce Hajiya yankuri baki da wanke wanke baki da gyaran daki zo miki wanke wanke ta miki shara ta gyara ta clean miki daki ta zo da kayan sabulun ta da su abin gyaran mobu duka kayan na tana da shi ta zo ta gyan kwana uku za ta yi ta miki duka ta miki wanki ki biya ta gobe kuma ta zo tana ita ce baki da wata abu ya mai son girki ta iya girki ne ta zo ta miki girki ba sana'a bane
sana'a ce
tana duban iyalinta isa shi sana'a ba a raina sana'a namiji kada hana mace sana'a ka hana mace sana'a ce kanka kan ci ma ya cuta ya kuma cuta ita ita kuma da yake ta zama kiyuyaciya in an ce ta zauna she ta zauna ta sauna tana yawon bara wanga musulunci ma bai yarda da shi ba kin kunyatar da kanki sai Allah ya lulube mu da
akwai mazan da ba sa kaunar a ce matan suna ko fita aiki ko kuma suna sana'a yaya za a shawo kan wannan kalubalen
yawa akwai kuma ba mata ba unguwa ce idan ya kamata ko iyayensa in ce kin yi dabara yaki sai ki gaya ma sisirin sa ko uwarsa Hajiya ina son in sara da rage masa nauyi ka ba ka ba kidan nan shi gaya masa magana ne bai hayya fahimta amma wasu barkin su kudin ci ya ce ba su sana'a kuma ba ba rage wata kuma ne dauke mata ga yan komai ba amma sai yake cewa shi ya ba za a ci mata sana'a ba aikin ba haka zai ci ko ba ba zai ba ci majoritin su ba su hanna wannan cikin saboda haka sai ka sani yan uwarsa da Allah ina magana sai in yi ayi sana'a kin ga saboda ba da ku duk ma ta ce kullun ki kaza da ba sai masa magana ne dadi ne taushi to wannan ne yayin shi sai ya yi to kai ne zai hada aika za ka za to a cikin hankali har sai ya yayi musamman da dan fara zai ga canji to da wannan canjin gobe ne gobe zai yi shi ba to zai ci za a gaba da ta yi abin da mutum mai mai
Malama Fatima akwai matan da ke sha'awar aiki ko sana'a waɗanda mazan su ba sa so akwai yadda ya dace su karya harshe wajen neman amincewar mazan nasu
eh akwai hanya in kaga alaman tana son ta yi sana'an ta yi aiki miji ya hana ta dinga lallashe shi tana mai ladabi da biyayya wani sana'an ga idan na yi fa rufin asirin mu duka ne zan taimaka ma kaina in taimaka maka in kaga bai yi ba ta bari manya su shigo ciki kaga kin ya kiya to kata zuba yara mai yawa ta bi family plan ta samu yara biyu ya isa su zauna yayi ta duban su domin ta yi wasa ta saki jiki ta zuba yara yaran su yin asaran su wata ran domin sana'an shi ba zai nare a karshe ba ita kuma za ta shiga matsala yara kuma za ta shiga ko kudi kake da shi yanzu zamanin ka kana aiki kwana biyu sanyi yake yi ya wasa ya narke to ga mata ga yara ya sa ku eh kuma aikin gwamnati nawa ake biya karama sana'an kanka da aikin gwamnati a cikin lokacin da muke ciki dan ka hana mace ta mai sana'a kai tai ka hana ta ce ta bi duri ta zauna amma ni ina ga ya mu wannan mace kar ta saki jiki ta zuba iyali wata rana zai zama ta dana sa haihu yan biyu ko uku ya isa ta kama kanta ana aiki boye ai a cikin gida ma ana taliya ana wani sana'a kadan ko da miji ya ce kake fita akwai sana'a akwai mace da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam namiji ne ya auren farko wata lauci ya ishe shi yace kara na biyu eh kara yace ta lauci da zai karo na uku me saki ne ita ta gwada ma sauran matan su duka suka yi arziki har da miji to ashe sana'a wajibi ne akan dan adam saki ban goyi ra'ayi namiji ya hana mace sana'a haka kuma zango ra'ayi mace ki zama kiyuyaciya ki zauna ba zai dace miki
to anan ma ba a tsira ba a tsira ba Hajiya domin akwai wa'anda suke gani cewa mata yawanci idan aka saka musu su kuma sai su je su yi abin da ransu yake so su fara cin amana
eh gaskiya ne akwai wannan kuma wannan yake da cewa zargin da yake faruwa ko lokacin kuma kamar yanzu suna da mai gaya yanki kaje ka gaya uwar miji to wata uwar miji ko ta hana ba ko ba ta ba zai kusan tunne ka je ka ga sana'a sai a hakura a binta a hankali ne sai a daidaita kuma gaskiya ne akwai maza ba inda ba shi da matar su ba kuma zargin nan ba alheri ba ne wallahi wa'ansu tutan suke aiki tsakanin su da Allah da dawo amma miji ne sa da biyan zuciyarsa
wai suna gani cewa duk mai zargi shi karin kanshi dama masu iya magana sun ce eh shi ma mai yi ne shi yasa yake ganin cewa matarsa ta ne
ce 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 gujewa kai wa matarsa
kore ta ya za a iya samun maslaha
maslaha dai shi ne gaskiya kaman wayar da kai ya kamata a nan isa rake kullun buri na yanzu a rayuwa in ga cewa an hada kuma ci don zuwa idan bai na exist yana aiki da ya kamata su san kawai kakar tsantsu a zo a shirya su a gaya musu ga abubuwan da yake akwai gane unguwa ga samari ga waye duk a tsuntsu a hada su kana za su san cewa me matsalar su ta unguwar su ya za a yi su gyara menene wanda mutum zai yi wanda mu gina zai gyara wanne ne wanda gwamnati za ta yi me wanda mu gani da kanmu to idan aka samu wannan to ina tabbatar yake ne zama cewa shi ya san an san da kasan an san da shi kuma shi ya ce ba zai yi wani abin tsotsi ba zai yi ta ba to haji haka a nan akwai masu tsawatowa a cikin kwamiti ɗin unguwa ɗin nan kin ga akwai dukkan juwa kin gane akwai tsawon akwai matasa akwai waye to shi ma kuma a can wajen mazan wannan kwamiti ɗin unguwa zai taimaka saboda ne saboda ana zuwa tattaunawa yana jin abubuwan da suke faruwa zai bi gyaran nashi idan kuma akwai wani matsala za a iya zo a ba shi shawara a ga akwai mai gari gudun zuwa cikin siyasa sai a same shi a yi masa magana don kuma kamar mun haɗa da mutum ba gaskiya muna yin kawusa da gaskiya ina kawusa da ina wannan tattaunawa da al'umma kuma gaskiya na samun nasara waɗansu wallahi suna yi a kan jahilci musamman ba sun yi karatu amma san in da wannan abin ba zai san alherin sa ba amma in ka zauna da su ka wayar musu da kai ina tabbatar miki ana samun nasara
sai sauraro gashi Hajiya Sa'ata koro bayani sai dai kuma lokaci ya ci mana to idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa ne komai ya mana aran rai za a ji mu da cigaban wannan tattaunawar yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Hawwa'u Abdulkarim da bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da malama Fatima Muhammad Wattara sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa muni lafiya
gai da Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Awal Garba zai shigo mana da sharhin jaridan kasar Kamaru
don fara sharhin jaridan mu na wannan makon ne da jaridar Afriya an da ta yi mana lokaci kan yadda waɗansu ɗan aware a sashin masu amfani da harshen Ingilishin Ingila suke kokari na kunnuka a wani gari na Mafe anda suka cillawa wannan ƙauyen wuta sannan mutane sama da 60 ne dai suka ce gagarunku sai kuma jaridar gajiya ta ƙasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta mana cewar a yanzu dai yan jam'iyyar APC ko CPDM ta shugaba ya sun gudanar da wani bikinsu a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru anda suke ganin shugaban ƙasar na Kamaru Musta Paul Biya ya kwashe shekaru 41 a kan kalgan mikin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru wanda yanzu haka suke neman shugaban ya sake kaɗa takararsa na shekaru 7 masu zuwa a shekarar 2025 sai kuma jaridar Loju ta ƙasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta sake yayata mana cewar yanzu dai ana ci gaba da gyara manyan biranen ƙasar jamhuriyar Kamaru sai dai jaridar ta yi tsokaci kan yadda gwamnatin shugaba Biya take kokunkula da sauran ƙauyuka na ƙasar Kamaru musamman wajen gyara musu hanyoyi domin samar musu rayuwa mai inganci da kuma gina makarantu da waɗansu ayyuka na jin daɗin al'umma gwamnatin ta shure waɗannan ɓangarorin gabaki ɗaya a sashin karkarar ƙasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Le Message ta ƙasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma tsokaci ta yi kan yadda yanzu haka ake kunkula da ɓangaren tsaro a ƙasar jamhuriyar Kamaru musamman a arewacin ƙasar anda a 'yan kwanakin nan sai da jawlan mahalan Boko Haram suka sake kunno kai anda suka halaka waɗansu jami'an tsaro
fararen kasar jamhuriyar Kamaru da kuma fararen hula waɗanda basu je basu gani ba. Za mu kammala sharhin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Kalara, anda ita kuma ta yi mana tsokaci kan yadda yanzu haka gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take kokarin ganin cewa an gudanar da binciken kwakwa ga waɗansu ministocin kasar waɗanda ake ganin cewa sun yi rada ciki akan makudan kuɗin kasar jamhuriyar Kamaru. Wannan ne yasa dai gwamnatin take kokarin ganin cewa ta cimma burinta na ganin ta galkame duk wanda yake almundahana da kuɗin al'umman kasar jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba. Kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe, ga wannan sakon.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na kasa wata mahada ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirinmu na hantsi.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a takaice.
Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a ranar Talata cewa dakarun tsaron Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansa a birnin Gaza, cibiyar ayyukan kungiyar Hamas, yayin da yakin da Isra'ila ke yi da mayakan kungiyar ke ƙara tsananta. Gallant ya shaida wa manema labarai cewa muna tsakiyar birnin Gaza. Gaza ita ce sansanin 'yan ta'adda mafi girma da aka gina. Gallant ya kuma tabbatar da cewa idan yaki ya ƙare, Hamas ko Isra'ila ba za su mulki yankin da ke da Falasɗinawa miliyan 2,200 ba. Ƙungiyar agaji ta Red Cross da ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Falasɗini sun ce an buɗe wuta ga ayarin motocin jigilar kayan agajin jin kai na asibiti da ke kan hanyar su ta zuwa birnin Gaza a ranar Talata. Waɗannan ba sharuɗan da ma'aikatan agaji za su yi aiki a ƙarƙashinsu ba ne, in ji William Schomburg, shugaban reshen tawagar ICRC a Gaza, a cikin wata sanarwa da ya fitar ba tare da bayyana wanda yi harbi kan ayarin motocin ba. Jami'an Taliban a Afghanistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani bam da ya tashi a wata ƙaramin motar safa a Kabul ya yi sanadin kashe aƙalla fararen hula 7 tare da jikkata wasu 20. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya tabbatar da asarar rayukan, yana mai cewa mummunan harin bam ɗin da aka kai da yammaci ya faru ne a yammacin yankin Dashti Barci, unguwar da musulmi 'yan Shia suka fi yawa a babban birnin ƙasar Afghanistan. Adadin mutanen da aka kashe a wani hari da aka kai a yammacin ƙasar kamar ya ƙaru zuwa 25, inji gwamnati a ranar Talata, inda ta ɗora laifin akan 'yan awaren ƙasar masu amfani da harshen Ingilishi. Harin dai da aka kai da daren ranar Litinin ya faru ne a ƙauyen Ebekwa da ke kudu maso yammacin yankin, inda aka shafa shekaru 7 ana ƙazamin faɗa tsakanin gwamnati da 'yan tawaye. Hukumomi sun sanar a ranar Litinin cewa sama da mutane 20 ne suka mutu, shi har da mata da ƙananan yara.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babali da ya taimaka wajen kawo muku shirin, sai Solomon Abu wanda ya haɗa tare da Bada Umarni har ma da injiniyanmu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.